Rashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Juma'a 28 ga watan Yuni. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin a ji abin da ke taskar mu ga fakanin labaran.
Shugaban Amurka Donald Trump na neman hanyar jirkin ta kidayar jama'a bayan da kotun koli ta amincewa da wata tambaya da yake son karawa a kidayar. Jiya Alhamis majalisar dattawan Amurka ta amince da wani gagarumin kudirin soja da ya hada da sabbin takunkumi kan Koriya ta Arewa. Haka kuma za ku ji cewa tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden shi ne mai fagen muhawarar da masu nema a tsayar da su ta yan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat.
Kanin labaran kenan, bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa saboda a magance matsalar tsaro da sauransu a Najeriya za a shiga amfani da wasu na'ukan na'urori.
Na'urori ne wanda tun kafin jirgi ya taso daga ko'ina an riga an san abin da zai zo da shi.
Za kuma aji cewa ƙwararru na ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan shawarar mai martaba Sarki Sanusi ta adau wasu ƙwararren matakan ceto tattalin arzikin Najeriya.
Maganar da yayi ta wani bangare yana da kanshin gaskiya, amma idan aka tsaya a ilmanci aka duba.
Kamar kowace ranar Juma'a, Hauwa Umar na tafi da shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashin Gumel. Shugaban Amurka Donald Trump ya amsa hukuncin kotun kolin dakatar da yunkurin gwamnatinsa na ƙara tambayar zama ɗan ƙasa a kidayar jama'a da za a yi ta hanyar tambayar lauyoyinsa idan akwai wata hanya da za a yi amfani da ita wajen jinkirta kidayar jama'a da za a yi a faɗin ƙasar. A wani saƙon Twitter ɗin SOE bayan da aka bayyana hukuncin kotun, Trump ya ce wannan zancen banza ne, a ce wai gwamnati ba za ta iya tambayar mutane ba idan su ƴan ƙasa ne lokacin kidayar jama'a wanda ake yi sau ɗaya a duk shekaru goma. Kotun koli ta yanke hukunci akan bayani da gwamnati ta yi na cewa tambayar mutane in su ƴan ƙasa ne za a yi amfani da bayanan ne da aka samu wajen gyara dokar 'yancin yin zaɓe, wanda hakan ɗauke hankali ne kan batun maimakon bayani. Masu sukar wannan yunkuri sun ce hakan zai iya zama barazana ga waɗanda ba 'yan ƙasa ba ne su ki amsa tambayar kidayar jama'a, wanda hakan zai kawo musu ƙarancin wakilta a majalisar ƙasa. Jiya Alhamis majalisar dattawan Amurka ta amince da wani gagarumin kudirin soji da zai hada da sabbin takunkumi akan Koriya ta Arewa wanda ke zuwa yayin da ake muhawara kan matakin da shugaban kasa Donald Trump ya dauka akan daukar matakin soji kan kasar Iran. Kuri'ar da aka kada 86 sun amince, 8 basu amince ba. Kasafin kudin tsaron kasa biliyan 750 ga ma'aikatar tsaron kasa Pentagon na shekarar 2020 wanda zai fara a watan Oktoba ya karu daga dala biliyan 716 na wannan shekarar. Wannan kudiri zai bayar da damar gudanar da ayyuka ga rassar rundunar sojin Amurka ta kuma ƙara bayar da izinin ƙirƙirar dakarun tsaron sararin samaniya bisa umarnin gwamnatin Trump da umarnin samar da tsaro a yanar gizo, sai kuma ƙarin albashi na kashi 3.1 cikin 100 na albashin jami'an soji. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden shi ne mai fagen muhawarar da aka yi a daren jiya Alhamis, muhawarar masu neman a tsayar da su ƴan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat. Amma ɗaya daga cikin masu neman takarar Sanata Kamala Harris ta yi masa tambaya kan dangantakarsa da wasu ƴan majalisu ƴan wariyar launin fata shekaru 40 da suka gabata. Sanata Harris, wadda 'yar majalisa ce daga jihar California kuma tsohuwar lauyar gwamnati ce, ta juya gaban Biden tana cewa ban yi imanin ba kai ɗan wariyar launin fata ne. Amma baƙar fata sanatar ta janyo masu kallo a ɗakin taron sun tafa mata lokacin da ta ce abin ciwo ne a baya-bayan nan da Biden ya bayyana yadda yana ƙaramin sanata ya yi aiki da sanatoci 'yan wariyar launin fata domin a samar da doka. nan take Biden ya mayar da martani da cewa hakan ya sauya matsayarsa akan batun ko ba shi wato shi bai yabawa ɗan wariyar launin fata ba. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da safiyar yau Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya gana da wasu shugabannin duniya a gefen taron kolin manyan kasashe 20 masu girman tattalin arziki a duniya da ake kira G20 a kasar Japan. Trump ya fara da safiyar wannan rana ne da ganawa da Prime Minister Shinzo Abe na kasar Japan, daga baya kuma ya dan tattauna da Prime Minister India Narendra Modi da shugaban Jamus Angela Merkel, waɗanda baki ɗiyansu Trump ya soke su ƴan sa'o'i kafin ya sauka a birnin Osaka. Za mu tattauna ne akan cinikayya, za mu kuma mu tattauna akan soji. Trump ya faɗa lokacin da yake ya haɗu da Abe kafin su nufi inda za su yi tattaunawar. Fadar White House ta ce Trump da Abe sun tabbatar da matsayarsu akan dangantakar Amurka da Japan kan kalubalen tsaro da suke fuskanta ciki har da batun Koriya da Iran. A kalla dakarun Siriya 27 ne aka kashe a wasu uku kuma suka raunata a wasu harhare biyu da mayakan da ke alaka da kungiyar Al-Qaeda suka kai jiya Alhamis a tsakiyar lardin Hama na kasar Siriya. Harharen biyu na bazata an kai su ne kan sojojin Siriya a kusa da kauyen Ashan da ke arewacin yankin Hama. Al-Bayan shafin yanar gizo ne da ke zama hanyar labarai na 'yan ta'adda a Siriya. Shafin Al-Bayan har ila yau ya kafe wata sanarwa daga kungiyar na cewa ta kaddamar da harhare kan dakarun gwamnatin Siriya a wasu yankunan Hama da kuma arewa maso yammacin lardin Idlib. Muƙaddashin sakataren tsaron Amurka Mark Esper na neman kungiyar tsaro ta NATO da ta mayar da muhawarar yadda za a yi akan Iran yayin da ake ci gaba da samun zaman ɗarɗa a cikin wato a yankin tekun Fasha. Da yake tattaunawar sirri da wato da yake tattaunawar sirri da yi da mambobin kungiyar a hedkwatar kungiyar NATO da ke Brussels, Esper ya faɗa wa manema labarai cewa ya yi kira ga ƙasashe kungiyar NATO da su yi Allah wadai da Iran da kuma duba yiwuwar samar da wani shiri da zai samar da tsaro ga mashigar ruwan Hamas mai muhimmanci. Haka kuma Esper ya yi kira ga kasashen kawayen Amurka su taimaka a samar da wata hanyar diplomasiya akan Iran a yunkurin kauce daukar matakin soja. Jirgin Oregon da 'yan jam'iyyar Democrat ke rinjaye, wato jihar Oregon da 'yan majalisar ke rinjaye sun baska da wata ƙuri'a ba.
Sarfilo Hashin Gumal aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, ganin yadda Najeriya ke dada fama da tabarbarewar tsaro, hukumomin kasar za su shiga amfani da wasu na'urorin gano kayan da za a kai kasar ta jirgi tun ma kafin a doshi kasar da su. Nasir Adamu Ifikaya gare ka.
Dan kalubalen tsaro a Najeriya, hukumar hadadar kasuwanci ta jiragen ruwa wato Nigerian Shippers Council ta bayyana bullo da tsarin na'ura da za ta tantance duhajojin teku don kara dakile hanyoyin shigowar haramtattun kayayyaki kuma makamai ta barauniyar hanya.
So that the manifest of what's coming is electronically transmitted to Nigeria even before the ship sails from the port of Lodi.
Shugaban hukumar Barista Hassan Bello ya bayyana haka a wani taron musayar ra'ayi da manema labaru. Hassan Bello ya kara da cewa matakan na da zumbar daga daraja harkar shigowa da fitar da kaya ta dace da kasashen duniya masu arzikin masana'antu.
Wannan abin da ake ce ma cargo tracking note na urori ne wanda tun kafin jirgi ya taso, jirgin ruwa da zai taso daga ko'ina an riga an san abin da zai zo da shi, an san nauyin shi, an san darajar shi. Shi wannan custom duty kudin haraji da ake ajiye ma kaya ba a kayyade shi sosai, saboda haka su custom za su ji dadi dama muna magana da su. Idan aka sa wannan na'uran komai zai shigo Najeriya an sani tun kafin ya shigo. Kaga wannan zai taimaka abubuwa na faro da muke da shi, ana shigo da bindigogi duk wannan zai kare. Sannan ana shigo abubuwa a boye su ba a biyan duty abin zai kare. Sannan mu kuma a tashoshin mu za mu san abubuwan da za su sai a shirya kafin su zo, duk an shirya da za a yi fitar da su daga port. Abubuwan da cargo tracking note zai kawo shine saukin abubuwa, sai kuma bunƙasa kuɗin shigowa da ake ta boyewa. Yanzu ba inda za ka boye in an sa cargo tracking note, shine zai sa
a tabbata cewa wannan gwamnati da ta zo da transparency da sanin abin da ya kamata to cargo tracking note nan duk zai bunƙasa wannan abubuwa ne
tuni dai tashoshin sauki hajjar teku na tudu suka fara tasiri da rage wa masu fataucin kaya dawainiyar tafiya bakin teku Hajiya Karimatu Uthman ita ce shugabar hukumar Arewa maso yamma ta lissafa hajojin da tuni tashar sauki kaya ta Kaduna ta fara fitarwa ketare
akwai gida akwai sobo akwai citta sannan kuma akwai kahonsa wasu an kai su Europe sauran kuma an kai su India
Abdul Fatah Abu ya zo daga damagaran ta jamhuriyar Niger inda yake wakiltar fatake dake da niyyar amfana da tashar sauki hajjar teku ta Kaduna Funtuwa da Kano da nuna hakan zai taimaka wa ingantar tsaro
ayyalla mai in kaji an ce gargama ta fito kudi ne babu wani ta aganci da wasu wane duk rishin aiki in mutane suna samun abin da za su samu kudi bisa halaka wallahi ba mutumin da zai je ya shiga daji iya koyoye kan abin da bita ka bakara kaya kuma ya san ma mai wa halaka ina kyauta zakan wannan drive 14 zai yi kokowa sosai kan ta'addancin wannan saboda mutane da albarkacin su za su samu aiki
baya ga fetur da kan samar da akasarin kudin shiga ga Najeriya sai sashin sufuri ko fatauci da ya hada da hukumar kwasta Nasiru Adamaili kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Nasiru daga batun tsaro da sufuri kuma sai na tattalin arziki inda tun bayan da mai martaba sarkin Kano kuma kwararre a fannin tattalin arziki Muhammadu Sanusi na biyu ya sake bayar da shawarar a dau wasu kwararren matakan ceto tattalin arzikin kasar kwararru suka shiga tsokaci a kai ko yanzu ma wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara na tafa da rahoto kan wannan batu inda yace
ana ci gaba da tattauna batun hangen tabarbarewar tattalin arzikin da mai martaba sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu yayi akan cewa matakar da gwamnati ta dauki mataki ba tattalin arzikin tare da Najeriya zai shiga wani hali wasu masana tattalin arziki dai na ganin akwai bukatar ganin gwamnati ta duba wannan batu yayin da wasu shugabannin al'umma ke ganin kalaman na cike da siyasa matuka Dr. Dahir Suleiman malami ne a sashin nazarin tattalin arziki na Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria kuma yayi ta'alliqin jawabin na mai martaba sarkin Kano game da tattalin arzikin wannan kasa
maganar da yayi ta wani bangare yana da kanshin gaskiya amma idan aka tsaya a ilmanci aka duba ba ka iya cewa tattalin arzikin kasa zai durkushe sai ka duba wasu abubuwa idan har abin da kasa take samu gaba ɗaya yana tafiya a wajen bashi ne it means ba abin da za a yi a kasar kuma duk kasan da babu isasshen wutar lantarki abin da zai faru shine babu masana'antu da za su zo su yi wasu abubuwa idan zaran babu masana'antu yawaitan rashin aikin yi zai karu idan aka samu yawaitan rashin aikin yi shine za ka iya samun wa'annan matsaloli na ko dai daba sara suka in fact generally dai rashin tsaro dole mu bashi hanzari a matsayin shi na masani shi ma a wannan harka yana da nashi ila alƙawla da ya samu idan muka dauki kuma tarihi can baya ba da dadewa ba a lokacin tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan ministan kudin sa ta fito ta yi irin wannan magana aka ce a aka ta hayaniya kaza kaza sai da wannan gwamnati ta shigo sai ta gane maganar da aka yi haka ne cewa idan aka kawo lokaci albashi ma ba za a iya biya ba so ya kamata gwamnati ba wai dan mutun yayi magana ya kasance cewa an dauke shi kila a siyasance ba a duba a gani idan wannan magana haka ne idan aka tara masana za su yi tabbatar da haka ko aka san haka babban abun al'amarin shine gaskiya a yadda kasan take tafiya ni a tunani na idan babu abubuwan ci gaba a kasan wallahi kusan ba mu fara ba
fara ne ba
kai ka sani ni na sani kasan nan yanzu haka mutane suna cikin wani hali musamman talakawa
shi kuwa shugaban kungiyar nan ta hadin kan al'umar arewacin Najeriya da ake kira Arewa People's Unity Association a turanci Alhaji Adamu Ali cewa yi ko da ma dai akwai abin dubawa amma dai jawabin na mai martaba sarkin Kano akwai siyasa ciki
a matsayin shi na sarki kuma da matsayin shi na wanda ya taba rike gwamnatin babban bankin kasa dole za a dubi waɗannan maganganu da fuskoki abu na farko shine a matsayin shi na masanin tattalin arzikin kasa idan yayi wannan magana ba za ta zama abin mamaki ba a gefe guda za mu duba mu gani inda siyasar take shigowa kasancewan halin da yake ciki a jihar Kano da masarautar Kano da gwamnatin shi na Kano ya kamata duk maganganu irin waɗannan
ba ku gani ya kamata a jingina maganar kallon siyasa a kalli abin da tunda kun ce shi masani ne wato domin a gyara tattalin arzikin kasar
to abin da yasa ba za wannan ba za ta kawo ba gaba ɗaya saboda yanda ya tsumbula kanshi cikin maganar siyasa ita kanta masarautar Kano ba ta taba shiga mawuyacin hali ba irin wannan karnin da muke ciki ba dan komai ba saboda yawan maganganu da yake yi wanda bai kamata a ce sarki irin na Kano yana sakin maganganu a kowane lokaci ko kowace gaba ba irin wannan lokacin
wannan dai ba shine karan farko da mai martaba sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu ke jawabin jawo hankalin gwamnati ba abin da suke ganin shine ma ya ja da rashin fahimta dake tsakanin shi da gwamnatin jihar Kano ta yanzu Isa Lawli Kara muryar Amurka daga Kaduna a Nigeria
to a gaida na Ikara a shirin mun hantsi za a ji cewa
Kungiyar kwato hakkin bil'adama Human Rights Watch ta duniya ta zargi ɗan awaren ƙasar Jamhuriyar Kamaru masu tada kayar baya da cin zarafin al'umma waɗanda ba su ji ba ba su gane ba a jihohin da suke fafutuka na ballewa daga ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru kudu maso yammacin ƙasar da kuma jihar Arewa maso yammaci na tambayi Alhaji Mutari Baminda birnin da ɗan awaren suke buƙatar mayarwa headquarters su idan sun samu nasara na datsa ƙasar gida biyu
To sai a bi mu a shirin mu na hantsi dan jin cikakken bayani. Yanzu kan bari mu za ku da gefe guda Hawwa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba.
Lafiya uwar jiki wacce masu iya magana suka ce babu mai fushi dake lalle kuwa sun yi gaskiya. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin Lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na Lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan cutar mafitsara wadda kwayoyin cuta nau'in bacteria ke haddasawa. Tare da a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja likita barkanmu da wannan lokaci
masu sauraron barka da wannan lokaci
masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar mafitsara wanda kwayoyin cuta ke haddasawa
wato urinary tract infection da turanci kwayoyin cuta ne sai su shiga mafitsara sai su kawo matsaloli lokacin da komai yake yadda ake so fiyalo babu wata kwayar cuta a mafitsara tun daga koda har zuwa wurin fitar da shi fitsarin to amma idan aka samu dalili da zai sa kwayoyin cutar nan su shiga kuma sai su hayayyafa sai su kawo matsaloli a cikin mafitsara wannan shi ake cewa urinary tract infection da turanci
to likita me ke kawo wa'annan kwayoyin cutar
kwayoyin cutar nan sukan shiga mafitsara ne ko dai hanyar ya kasance ta jini ta hanyar jini suka je samu kansu a cikin mafitsara ko kuma ta hanyar mafitsarar su shiga cikin balambalan da ke tara shi fitsarin kuma su yi sama mafi yawanci cuta ce da take a yara kanana amma kamar shekarar farko da maza da mata hatsarin su duk daya ne amma bayan shekara guda yawanci yaya maza ba su fi samun wannan matsala ba yaya mata sun fi samun kusan kafin ka samu yaro da namiji wanda ya haura shekara guda da wannan cutar UTI za ka samu yara mata kamar goma wannan kuma ya danganta ne saboda yanayin mafitsarar tasu a wurin fitar da fitsarin na mata gajere ne ba kamar na yaya maza ba
menene alamomin wannan cuta mutum yake nunawa da za a gane cewa wannan wurin ya tabu ko kuma akwai kwayoyin cuta da suka haddasa wannan matsala
cutar UTI din ita kala-kala ne ya danganta ga wani bangare ne ya shafu koda ce ta shafu ko kuma balambalan din ne ko kuma kasan balambalan din ne wato hanyar da fitsarin ke fita idan can sama ne wato wajen koda kenan yawanci yana zuwa da zazzabi mai tsanani ya kawo amai ko kuma mutum ya rinka jin aman sannan ciwon kwibin da ya shafa din idan duka biyun ne zai zama kenan kwibin hagu da dama in kuma gefe ɗaya ne to gefen da abin ya shafa a wani lokaci akan iya samun mutum ya samu musamman a yara din samu wannan UTI ba tare da suna da wani alamu ba wasu akan ga yaro kawai ya ki girma sai lokacin da ake binciken dalilin da yasa yaro ya ki girma din sai a gano cewar yana da wannan urinary tract infection ne kenan shi a irin wannan ba lalle a ga wasu alamu ba sannan a jarirai suna iya zuwa kamar alamun kowace cuta misali ya kasance baya ya ki cin abinci yana zazzabi ko wani lokacin har su fara girgiza da sauransu, saboda haka za ta iya zuwa ta hanyoyi da dama.
Kamar yara 'yan shekara nawa ne suka fi kamuwa da wannan cutar?
To kamar su wadanda aka haifa misali watan farko, idan an samu matsala ko ta wurin haihuwa ko wurin da aka haihu, wato yana nufin kamar a ce wurin da aka haihu ba wuri ne mai tsafta ba, ko kuma ita mahaifiyar ta samu matsala na infection din lokacin haihuwa sai jaririn ya dauka, to ana iya samun wannan UTI sosai. Bayan shekara farko yara mata sukan yawan samun UTI saboda kasancewar musamman yan kanana da ake kaiwa irin makarantar da ake cewa crèche kenan ko prenursery, saboda idan sun yi je ban daki sun amfani da ban daki wurin wanke su, idan ya kasance an wanko kwayoyin cuta daga wajen bayan gida aka yi gaba da su, suna iya shiga mafitsarar nan sai su kawo wannan UTI. Kuma yana daga cikin dalilan da yasa yan kananan yara yan mata suke samun wannan abin yakan yawa. Akan samu idan mafitsarar na hanyar da duk kitin daga kan koda har mafita, idan an haifi mutum da matsala da su, wasu akan samu matsala wurin wato abnormal to urinary tract, sai kasance fitsarin baya wucewa yadda ya kamata, to waɗannan su ma sukan samu matsalar UTI. Akwai waɗanda kuma idan shi wannan balambalan na fitsarin ya matsa da ƙarfi dan ya fitar da fitsari ta ƙasa, wani fitsarin yana iya komawa sama ya yi har wajen koda, abinda ake cewa reflux, to su ma suna samun urinary tract infection. Saboda haka akan samu dalilai da dama da yake sa a samu urinary tract infection. A manya musamman maza wanda suke da abinda ake cewa prostate, idan ya fara girma saboda fitsarin baya fita sosai, shi su ma sukan suna cikin hatsarin samun urinary tract infection din nan. Duk dalilin da zai hana fitsari ya fita sosai ya rinka taruwa a cikin balambalan din bladder din nan zai iya kawo mutum ya samu urinary tract infection.
Misali zaka ga masu rike fitsari wataƙila sai su jima ba su yi fitsarin ba, ko da suna jin fitsarin ko kuma ba su samu inda za su yi shi ba, shin yawan yin hakan shi ma yakan kawo wannan cuta?
Shi ma yana da matsala da buƙatar idan mutum ya ji fitsarin nan ya fitar da shi, saboda idan bai fitar da shi ba zai taru shi, kuma fitsarin in ya tsaya zai iya zama matsala yadda kwayoyin cuta za su iya girma a cikin shi. Amma in an kokarin fitar da shi duk lokacin da aka ji shi, to yana taimakawa wurin wanke ta kanta mafitsarar, saboda wurin fitar ta shi sai ya kasance kwayoyin cuta ba su samu dama su dade a cikin mafitsarar da har za su hayayyafa su kawo matsala ba.
To likita, menene illar cutar mafitsara idan ba a dauki matakin da ya dace?
To akwai illa ta yanzu, misali zazzabin nan, ciwon kuyiɓi da sauransu, sannan kuma akwai illa da take ta nan gaba, wanda yawan wannan urinary tract infection yana iya taɓa koda, yana iya lalata koda, sai ya zama koda ta samu matsala nan gaba cikin wani lokaci, kuma sai mutum ya iya samun hawan jini saboda wannan kamar ya za a ce suka kenan, wanda idan yana taɓa kodan nan za a samu wurin da kamar ya yi ciwo ya warke, to wannan tabon sai zama dalilin da zai sa mutum zai samu hawan jini nan gaba ya zama kenan koda ta samu matsala.
Idan mutum ko kuma yaro ya kamu da wannan cutar, idan har an dauki matakin da ya dace, yana iya warkewa?
Yana warkewa sosai, da an tabbatar da cewa akwai urinary tract infection, akwai magunguna da ake bayarwa, idan ya sha kuma sai ya koma sai a sake gwada fitsarin a duba idan akwai alamu, in kuma sun tafi shikenan. Akwai wadanda suke da cutar reflux nan, wanda fitsarin yake daga bladder, wato balambalan da ke tara fitsarin yayi sama yana koma cikin koda, waɗansu daga ciki akan duba halin da idan ta kama akan sa su rinka shan magani na rigakafi har zuwa tsawon watanni kamar 6 ko abin da ya kama da haka, ya danganta ga yanayin abin da aka gani a wurin bincike.
Kamar wasu matakai ya kamata a dauka domin rage yawan cin karo da wannan cuta?
To musamman ga yara ƙanana wanda ake kula da su, da buƙatar wanda suke kula da yaran su fahimci cewa idan za a wanke musamman yaya mata, a fara wanke hannu tukunna, sannan a wanke gaba, sannan a wanke bayan, saboda kada a dauko kwayoyin cutar da suke cikin bayan gida a kawo su mafitsara. Wannan musamman a makarantu yanzu da ake kai yara ƙanana tun suna kusan shekara 2, da kuma gidaje inda ba iyaye nake hidima yayan ba da bukatar duk wanda yake kula da yaran a koya masa ya fahimci wannan idan aka yi dan waɗannan matakai za a dan samu saukin shi wannan urinary tract infection. Wasu alamomi da za a iya gani na shi wannan urinary tract infection zai iya zama yaron da baya fitsarin kwance a da sai yanzu a fara ganin yana fitsarin kwance ko kuma yaro yana yawan cewa cikin shi yana ciwo idan aka duba sai a ga inda yake nuna wajen mara ne yake ciwo ko kuma wajen kwibin sa yake ciwo. Wasu akan gane cewa akwai matsala ne sai idan sun zo da wani ciwon ko an je yin wajen scanning sai a ga cewa mafitsaran na da matsala dacin ba a san da ita ba ma sai a wannan lokaci. To dai yana daga cikin dalilan da yasa idan mutum ya zo da rashin lafiya ko da kwaya daya ce ko da an santa sai a duba sauran matakai. Misali mutum yaro ya zo da zazzabin cizon sauro. Zazzabin cizon sauron nan zai iya kama da urinary tract infection din nan. Kuma shi ma urinary tract infection zai iya kama da zazzabin cizon sauro. Dalilin da yasa kenan za ka ga wasu asibitoci inda yaro ya shigo da rashin lafiya ko yaya ne ana gwada fitsarin. Saboda za ka iya zama kuma cikin mutum a jikin mutum ba tare da an ga wasu alamu ba. To shi yasa yana da kyau a rinka kula wajen su musamman yara ƙanana da ba za su iya kula da kansu ba. Sannan kuma asibitoci idan mutum ya zo da zazzabi yana da musamman yan mata ƙananan yara yan mata da buƙatar a rinka duba fitsarin nan. Saboda za a iya kare matsalolin da urinary tract infection zai kawo nan gaba idan aka gane shi tun da wuri.
Musamman ma ga mata nakan ji ana cewa tsarki da sabulu ba shi da kyau. Shin yaya abin yake?
A gane cewar sabulun nan su ma chemicals ne. Akwai wanda suna iya reacting to wannan chemicals din jikinsu baya buƙatar shi. Sannan kuma ba wai sterile ba ne. Kwayar cuta za ta iya rayuwa a kan sabulun. Saboda haka za a iya sa shi garin wankewar misali. Saboda haka ruwan da in aka tabbatar ruwa mai kyau shi ne mafi a'ala.
Masu sauraron mu kada da ku shafa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
To a gaida Hawwa'u yanzu kuma ga Sarfilu Hashin Gumal da labaran duniya amman fa a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya amsa hukuncin kotun koli na dakatar da yunkurin gwamnatinsa na ƙara tambayar zama ɗan ƙasa a kidayar jama'a da za a yi ta hanyar tambayar lauyoyinsa idan akwai wata hanya da za a yi amfani da ita wajen jinkirta kidayar jama'a da za a yi a faɗin ƙasar. A wani saƙon Twitter ɗin sa'o'i bayan da aka bayyana hukuncin a kotu, Trump ya ce wannan zancen banza ne a ce wai gwamnatinsa ba za ta iya tambayar mutane ba idan su 'yan ƙasa ne lokacin a kidayar jama'a wanda ake yi sau ɗaya a duk shekaru goma. Jiya Alhamis, Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wani gagarumin ƙudurin soja da ya haɗa da sabbin takunkumi kan Koriya ta Arewa, wanda ke zuwa yayin da ake muhawara akan matakin da shugaban ƙasa Donald Trump ya ɗauka akan ɗaukar matakin soja akan ƙasar Iran. Ƙuri'ar da aka kaɗa 86 sun amince, 8 ba su amince ba. Kasafin kuɗin tsaron ƙasa biliyan 750 ga ma'aikatar tsaron ƙasa ta Pentagon na shekarar 2020 wanda zai fara a watan Oktoba ya ƙaru daga dala biliyan 716 na wannan shekarar. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden shine mamaye fagen muhawarar da aka yi a daren jiya Alhamis, muhawarar masu neman a tsayar da su 'yan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat. Amma ɗaya daga cikin masu neman 'yan takarar Sanata Kamala Harris ta masa tambaya kan dangantakarsa da wasu 'yan majalisu 'yan wariyar launin fata shekaru 40 da suka gabata. Sanata Harris, wadda 'yan majalisa ce daga jihar California kuma tsohuwar lauyar gwamnati ce, ta juya gaban Biden tana cewa ban yi imanin ba kai ɗan wariyar launin fata ne. Amma baƙar fatar sanata ta janyo masu kallo a ɗakin taron sun tafa mata lokacin da ta ce abin ciwo ne na baya-bayan nan Biden ya bayyana yadda lokacin yana ƙaramin sanata ya yi aiki da sanatoci 'yan wariyar launin fata domin samar da doka.
So da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Sarfi Lahashin Gumal da ya karanto mana labaran duniya da CD wanda ya hada mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalamu sai garba ke cewa sai kuma da hantsi.
Le monde aujourd'hui.